ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Banhaka yankuwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi
muna godiya wa Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC dake cikin garin Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya a wannan yammaci na asabar 6 ga watan Ramadan na shekara ta 1445 wanda ya daidai da 16 ga watan Maris shekara ta 2024 kamar yadda muka saba tafsiri na Al-Qur'ani mai girma yau ma insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya gabanin mu shiga cikin tafsiri za mu duba wasu sashen tambayoyi da aka rubuto wannan yana cewa assalamu alaikum malam batun addu'a wajen taro wanda ya hada da kristan da musulmi a wurin akwai damar idan ya zamanto ni ne shugaban taron sai na ce kowa yayi addu'a a zuciyarsa a wannan taron shi kuma menene hukuncin sa ina so a yi min ƙarin bayani Allah ya sa mu dace amin bayanin da muka yi ba irin wannan taron bane muke challenge dama ai mun san a tsarin Najeriya tunda taro da dama musamman makarantu zaka tarar hadaka ne na musulmi da wanda ba musulmi ba to kuma sautari da dama idan aka zo aka sa musulmi ya fito ya addu'a misali a buɗe taron wanda ba musulmi ba kuma sai a sa ya addu'a a rufe taron ba wannan muke challenging ba wannan ai tsari ne da doka ta Najeriya ta haifar da haka ko ba shi muke challenging ba abinda muke musantawa shine wai kaje an fito ta kafafan sadarwa ana so mutane su yi addu'a Allah ya kawo doki Allah ya kawo agaji ya kawo taimako sai kaje wai musulmi yana neman wanda ba musulmi ba ya fito yayi addu'a to wa zai roka wannan shine muke musanta amma wancan wani tsari ne wanda yake daban wanda kai ma ba huruninka bane ko kuma haƙƙin ba akan ka yake ba saboda tsarin kasar ne ya haifar da haka wannan ba wai matsala bane koda kai ne kake jagorantar taro kuma ya zama taron akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba dama bisa tsari yadda ake buɗe taron sai a ce musulmi ya fito ya addu'a rufe taron a ce wanda ba musulmi ba ya fito yayi wannan kaman su ma an ba su haƙƙin su ne an ba su ƴancin su na su yi addinin su tunda suna cikin musulmi ba a tauye su ba wannan ba shi muke musantawa ba ba matsala in ka sa musulmi ya fito ya bude taron da addu'a wanda ba musulmi ba ya rufe wannan su ma a nuna ba a takura musu ba ba a kuntata musu ba an ba su dama su yi addinin su ba wannan muke fito na fito da shi ba wanda muke fito na fito da shi haka kawai ana zaune kalau wani abu ya taso da yake bukatan a roki ubangiji a sallama wa ubangiji a mairaice wa ubangiji a dankwafar da kai gurin ubangiji a kaskantar da kai gurin ubangiji ana roƙonsa ana neman agajinsa ana neman taimakonsa ana neman ɗokinsa kuma wai a ce wanda ba musulmi ba ya fito a yi da shi wannan tafka da warwara ne saboda ba yadda za a yi Allah karɓi ya karɓi addu'arsa don shi ba musulmi ba ne addu'a kuma ƴan uwa mun san ibada ce ibada kuma sharaɗin karɓanta sai ka zama musulmi idan mutum ba musulmi ba ne Allah ba ya karɓan ibadarsa wa'aduna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
Wannan aya ta cikin suratul Furqan, Allah madaukakin sarki yake bada labari cewa wa qadimna ila ma amilu min amal, duk ayyukan da kafurai suka aikata an gabato da su, an zo da su. Fa ja'allahu haba'an manthura, sai aka sanya aikin nasu kura shi kakkiya, ma'ana aikin nasu ba shi da kima gun Allah. Saboda haka addu'ar da zai bata da kima gun Allah, sheke ta Allah zai ba ruwansa da ita. Dole ne in yana so yayi addu'a Allah ya karba yayi la'akari da ita ya zama musulmi, amma ya zama ba musulmi ba kuma ya roki Allah aikin banza. Aisha, Allah ya dade ita, matar annabi, ummuna Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai kawunta dan uwan mahaifinta wanda ake kiransa Ibn Jud'an, mutumin kirki, yana ciyarwa, yana kyauta, yana sadar da zumunta, yana taimakawa marasshi, yana sa a yi abin da ya dace cikin al'umma, yana tarban baƙo ya girmama shi. Duk wani abu da ka sani kyakkyawa, ɗabi'u kyakkyawawa, ya siffanta da su. Sai dai gabanin a aiko annabi, Allah ya ɗauki rayuwarsa. To shi ne bayan aiko annabi, bayan ummuna Aisha Allah jada ita ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam, sai take tambayar annabi cewa Ibn Jud'an mutumin kirki yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza, duka abubuwan da addini yake so yana aikatawa, yana ciyarwa, yana kyauta, yana sadar da zumunta, yana cika alkawari, yana taimakawa mai rauni. Waɗannan ɗabi'u da ya siffanta da su, Aisha Allah dada ita ta ce, ya Rasulallah, za su a yi amfani shi a gaban Ubangiji ranar gobe kiyama. Allah maɗaukakin sarki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za su amfani shi ba gaban Allah maɗaukakin sarki, saboda bai taɓa cewa rabbi ghifirli khati'ati yawmiddin, bai taɓa cewa Ubangiji ka gafarta min zunubaina ranar alkiyama ba, ma'ana bai shiga musulunci ba. Saboda haka wanda ba musulmi ba, da aikin da zai yi ba a la'akari da shi, Allah baya la'akari da shi, Allah ba ruwansa da shi. Saboda haka ko ka ce yayi addu'a aikin banza ne, ko yayi addu'ar yayi ta a banza, Allah ba ruwansa da addu'arsa, saboda addu'ar ai ibada ce. Ba haka bane dalilai suka tabbatar da dama cikin Al-Qur'ani.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Allah madaukakin sarki ya ce, ud'uni astajib lakum, ku roke ni zan amsa muku, ma'ana ku yi addu'a. Sai Allah ya ce, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ya kira addu'a da me? Da ibada. Yace lallai waɗannan da suke girman kai wajen bautata, kenan addu'a bautar Allah ce. Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhilina. Ko kaga ko ka ce wanda ba musulmi ba addu'a aikin banza ne, ba wata da kima, ba ta da tasiri, Allah ba zai kalle ta ba, ba zai la'akari da ita ba, saboda addu'ar ibada ce. Allah kuma baya karban ibada daga gurin wanda ba musulmi ba. Saboda haka aikin banza kake kai ma da ɓata lokacinka, ka ce ma wanda ba musulmi ba ya addu'a, ɓata lokaci ne. To amma in a wancan tsari ne da mai tambaya ya rubuto a takardarsa, an zo taro, misali za a yi mitin na ɗalibai na makaranta, ɗaliban haɗaka ne da musulmi da wanda ba musulmi ba, yanda tsari yake a sa musulmi ya fito ya buɗe taron da addu'a, sannan kuma a ƙarshen taron wanda ba musulmi ba ya zo ya rufe da addu'a. Wannan ba shi muke challenging ba, ba shi muke Musa ba, a bar tsari ya tafi yadda yake. Ko mitin ne za a yi na wata ma'aikata, ko wani ministry meeting din ya hada da musulmi da wanda ba musulmi ba, tunda ayin ka kula da tsarinmu na ƙasa a cakuɗe muke, duk inda ka je da ma'aikata da makarantu da ina ne duk zaka tar a cakuɗa ke da musulmi da wanda ba musulmi ba, to tsari kuma haka ya tanadar, to wannan babu matsala ba shi muke fito na fito da shi ba. Sai abu na biyu shi kuma bukata ce daga gurin ƴan uwa, wasu sashe na ƴan uwa da suke halarta wannan majalisi, cewa a danja hankalin al'umma da suke halarta majalisin namu mai albarka, musamman dangane da mu'amalar da ake tafsirin Al-Qur'ani mai girma da kuma fassara shi ƙarƙashin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganun magabata, a ja hankalin mahalarta a yi ƙoƙari a girmama majalisi ɗin, musamman abin da ya shafi waya, gashi kuma cikin masallaci ɗakin Allah, ya zamanto ƙarar wayar mutum kar ta zamanto akwai kiɗa, son samu ma a sanya ƙarar wayar ta zamanto shiru silent kenan. Sannan kuma idan mutum zai ɗaga kira, in an kira shi son samu ya fita waje, in ya gama amsa kira wayarsa sai ya dawo, saboda girmama majalisi ɗin, da musamman ana karanta Al-Qur'ani mai girma. Allah maɗaukacin sarki kuma ya yi umarni cewa idan ana karanta Al-Qur'ani a yi shiru, kar a yi magana.
Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun.
Allah maɗaukakin sarki ce idan ana karanta Al-Qur'ani fastami'u lahu, ku yi sauraro gare shi, ta kenan ba a so mutum ya yi magana abinda ake karanta Al-Qur'ani ake mudarasarsa, to dan kar bawa ya aikata abinda Allah ya hane shi ya aikata, to sai kokarin gujewa hakan, tunda duk wanda kaga ya halarci majalisi irin wannan, wannan Allah ya masa ni'ima mai girma, Allah ya masa taufiki, saboda majalisi ne da mala'ikun rahama suka kewaye shi, rahama ta lullube majalisi din, sannan Allah maɗaukakin sarki ya jinjina ma waɗanda suka halarci majalisin, saboda ya ambace su cikin waɗanda suke gurinsa, annabawa da manzanni da masu gaskiya da shahidai da mutanen kirki. Ba kaga majalisi ne mai muhimmancin gaske, wanda duk lokacin da gari ya waye akwai taro ko dandazo na mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala da suke zaga gari ya gari, unguwa unguwa, lungu lungu, saƙo saƙo, suna neman inda ake karanta ayoyin Allah ake bayaninsu. Idan wasu daga cikinsu suka ga gurin, sai su kira ‘yan uwansu su ce ku zo ku zo ga gun da muke nema, sai su zo su zauna, yadda bayin Allah suka halarci wannan darasi da ake suma, sai su halarci wannan darasi, sai zamanto gurin ya ƙara albarka sakamakon halartan wannan darasi da aka yi. Idan suka aka tashi daga majalisin aka watse suka koma gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji duk da cewar ya fi su sanin abin da ya faru, zai tambaye su yaya kuka baro bayina, ko yaya da kuka je yaya kuka tadda bayina, za su ba da amsa wa Ubangiji cewar ya Ubangiji, muna zagawa mun je mun samu wani majalisi ko wani masallaci, ana karanta ayoyinka, ana sharhinsu, ana bayaninsu. To Allah maɗaukakin sarki zai ce to duka ya gafarta musu, duk wanda suka halarci majalisin Allah zai ce duk ya gafarta musu. Kafin nan akwai tambayoyi da Allah zai yi ta wa mala'ikun nan, ya ce bayin nan nawa da suka halarci wannan guri da ake karanta ayoyina, shin sun taɓa ganina ne? Mala'iku za su ce ina, ba su taɓa ganinka ba. Ya ce to ya kuke tsammani inda sun taɓa ganina? Sai mala'iku su ce da za su yi sama da yadda suka yi. Sai Allah ya tambaye su ya ce me suke bukata, ya tambayi mala'iku. Mala'iku sai su ce suna bukatar aljannar ta ce, su dace da rahama. sai Allah ya ce shin sun taba ganin aljanna ce sai su ce ya ubangiji ba su taba ganin ta ba sai ya ce to ya kuke tsammani inda sun taba ganin aljannar ido da ido sai mala'iku su ce da za su ninka sama da yadda suke sai Allah ya ce to me suke tsoro ba sa bukata suke neman tsari daga gare ta sai mala'iku su ce wutarka suke tsoro ita ce suke neman tsari daga gare ta sai Allah ya ce to dukkan su na gafarta musu ba su shige ta ba sai wani mala'ika ya ce Allah a cikin su fa akwai wanda shi ba karatun ne ya kai shi ba ya je ne kawai ya ji ana yi ya ce to bari in dan rabe nan in dan huta wani kuma dai ya je kawai dai ya dan rage lokaci ne amma ba wai ya je ne dan ya saurari karatun ba wani kuma ya dan je ne kawai ya ji me ake ko ya ga abin da ake ya wuce amma ba wai dan ya saurari karatun ba sai Allah ya ce ai irin waɗannan mutane duk wanda zai zauna da su baya tafe kenan ko da ba karatun bane kai shi Allah ya gafarta masa ko da hutawa yazo yayi a wannan guri da ake karatun ba wai dan ya saurari karatun ba Allah ya gafarta masa a yazo leko ne ya ga me ake ko kuma ya saurari me ake ba wai dan ya saurari karatun ba Allah ya gafarta masa to kaga majalisi ne wanda yake da albarka wanda duk wanda Allah ya masa tawfiki ya halarci majalisin nan to yayi rabo duniya da lahira saboda haka karka yadda wani abu ya zo ya rage maka girman ladanka da zaka samu gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da ku to gabanin mu shiga karatu ɗan uwa mun samu gudunmawa daga gurin mutane daban-daban mai tarin yawa wanda cikin ikon Allah dai za a samu a ci gaba da yin abinci wa bayin Allah ɗan uwanmu musulmi da suke gidan kaso ana kai musu su samu abin da za su sa a bakinsu bayan sun kai azumi sa'annan kuma hakan zai ƙara faranta musu rayukansu mun samu gudunmawa wanda suke masu tarin yawa daga gurin ɗan uwa musulmi Allah ya saka da alkhairi akwai Alhaji Computer ranar 12 ga watan 3 ya tura naira 2000 Allah ya saka masa da alkhairi akwai Datti Ahmad shi ma ranar 13 ga watan 3 ya tura naira 5000 Allah ya saka masa da alkhairi akwai Umar Hajara Hajara Umar kenan ta tura naira 5000 ne ta tura naira 5000 ran 13 ga watan 3 Allah ya saka mata da alkhairi akwai Bashir Uthman shi ma ranar 12 ga watan 3 ya tura naira 10000 Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma kamar yadda na yi bayani kungiyar ma'aikatan jinya wato iman jiya sun tura naira 10000 Allah ya musu sakayya da mafifici sai kuma abinda aka yi ta neman taimako tsakanin jiya da shekaran jiya an samu naira 9,500 ɗan kuwa Allah ya saka muku da alheri Allah ya nauye mizani Allah sanya albarka cikin abin da ake nema Allah ƙara albarka wa rayuwa sai kuma akwai tata Abdulsalam ran 15 jiya kenan 15 ga watan 3 ya tura 1,500 Allah saka masa da alkhairi sai akwai Abdullahi Mu'azu ya tura naira 500 waɗannan duka da na ambata Allah ya saka musu da alkhairi ya nauya ya mizani da wannan gagarumin gudunmawa kamar yadda suke kokarin farantawa ƴan uwansu musulmi su ma Allah ya faranta musu amin Allah ya faranta musu a duniya amin Allah ya faranta musu a lahira amin Allah ya albarkaci rayuwarsu da zuriyarsu gaba daya kamar da yadda muka saba ga nan account number ga wanda ke sha'awar shi ma ya sa shayarsa ya sa gudunmawarsa ga wannan gagarumin aiki na alkhairi na ciyar da waɗannan bayin Allah ga account number din Unity Bank shi ne banki account number kuma 0301 1 0 1 3 7 7 account name Usman Shehu zan sake karanto bayanan account number din bankin shine Unity Bank number kuma ta account ita ce sifili sifili uku daya sifili daya uku shida uku bakwai sunan account number Usman Shehu. Allah bada ikon taimakawa. Ajiya idan ba amince ba mun tsaya akan aya ta 14 ko a cikin wannan sura ta biyu wato suratul baqara wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una. Allah madaukakin sarki daga cikin bayanai da yake kan siffofin waɗannan mutane munafukan nan da suke zuwa su zauna tare da annabi da sahabbansa, daga cikin siffofinsu idan suka haɗu da muminai qalu amanna sai su ce muminan ai mu ma muminan ne irinku, mu ma mun yi imani kamar yadda kuka yi. Wa idza khalu ila shayatinihim idan sun koma sun kebe da shaytanansu, wannan yana nuna kenan akwai shaytanu cikin mutane, akwai shaytanu cikin aljanu, tunda shaytanin da Allah madaukakin sarki yake bayanin sa anan shaytanun mutane ne.
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.
Allah madaukakin sarki yace wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Haka nan Allah madaukakin sarki yace muka sanya ma kowane annabi cikin annabawan Allah muka sanya masa maki, muka sanya masa abokin gaba daga cikin shaytanun mutane da kuma shaytanin aljanu. Kowane annabi yana da maki daga mutane wanda shaytan ne cikin mutane, kuma yana da maki shaytan ne cikin aljanu. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, sashen su na wahayi wa sashe na maganganu waɗanda suke masu ƙawata zuciya, masu sihirta zuciya, masu sace zuciya. Walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu, da ubangijinka ya ga dama da ba za su yi duk abin da suke yi ba na saban ubangiji, na fito da annabawan Allah da cin ƙafafunsu. To anan Allah madaukakin sarki ce wa idza khalu ila shayatinim, in sun koma sun kebe da shaytanunsu. Su waye shaytanunsu? Malaman tafsiri suka ce akwai cikin Yahudawa jigajigai cikin Yahudawa, manya-manya cikin Yahudawa, masu fada aji cikin Yahudawa, sannan akwai jigajigai cikin mushrikai masu fada aji manya-manya, sannan a cikinsu su ma munafukan akwai manya-manyansu. To dan neman yardan shuwagabanninsu cikin Yahudawa, da shuwagabanninsu cikin mushrikai, da shuwagabanninsu cikin munafukai, in sun je sun kebe da su sai su ce inna ma'akum dan su samu yarda su. Karin shuwagabannin nasu su dauka cewa fa su fa sun musulunta fa, a sai su nuna musu fatirban mu daya da ku, mabiyar mu daya da ku, mu din a can akwai wani aiki da muke yi. Inna ma nahnu mustahzi'una, ai aikin da suke shine suna izgili ne wa muminai. Muminai su dauka cewar da gaske su din muminai ne irin su, su musu mu'amala irin ta muminai, alhali kuma ba haka bane. To sai Allah madaukakin sarki yace Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna. Allah madaukakin sarki zai musu izgili kamar yadda suke izgili wa bayin sa muminai, ma'ana Allah zai mayar musu da martani. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna, ya ƙara musu bisa abin da suke kai na kafirci, shine fi tughyanihim, a cikin kafircinsu da batarsu, Allah zai ƙara musu ɓata akan ɓatarsu, zai ƙara musu dulmuyewa cikin kafirci akan kafircinsu. Ya amahuna, suna cikin ɗimuwa, suna cikin firgici da ɗimuwa. Ma'ana zai zamanto dai ba su da cikakkiyar nutsuwa, ba su da kwanciyar hankali. Allah zai ƙara musu ɓata akan ɓatarsu, zai ƙara musu kafirci akan kafircinsu. To, wannan ayar ɗan uwa cewa Allah maɗaukacin sarki, kamar yadda suke izgili wa muminai, Allah shi ma zai musu izgili. To, kenan Allah maɗaukacin sarki za a iya jingina izgili zuwa gare shi, za a jingina izgili zuwa ga Allah maɗaukacin sarki, ba a jingina izgili zuwa ga Allah maɗaukacin sarki, saboda duk wasu siffofi da Allah maɗaukacin sarki ya siffanta da su, siffofi ne wanda suke kammalallin siffofi, siffofi na kamala. Allah maɗaukacin sarki ya bayyana cikin Alƙur'ani cewar lilladhina la yu'minuna bil akhirati
wa lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw wa lillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim.
Na'am, Allah maɗaukakin sarki ce lilladhina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw, ne ko saw?
Mathalus
saw, ga waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba, akwai siffa wacce take mummuna, wato sun tattaru duk wata siffa wacce take mummuniyar siffa na kafirci. Ba siffar da ta kai siffar kafirci muni, na jahilci, sun jahilci Allah subhanahu wa ta'ala, sun jahilci addinin Allah maɗaukakin sarki. To, waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama ba, suna da siffa wacce take mummuna siffa. Walillahi al-mathalul a'la, Allah maɗaukakin sarki kuma shi yana da siffa wacce take mafi ɗaukaka. Allah maɗaukakin sarki yana da siffa wacce take mafi ɗaukaka, na kaɗaita shi da ibada, na keɓanta da halittan bayi, da azurta bayi. Kaga duka waɗannan siffofi ne na kamala, siffofi ne na cika, wanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da su cikin sunayensa, cikin siffofinsa, cikin ayyukansa, cikin zatinsa. Duk wani siffa na kamala Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da su. To, idan haka ne ‘yan uwa, me yasa a wannan ayar aka jingina izgili zuwa ga Allah cewa Allahu yastahzi'u bihim, Allah maɗaukacin sarki zai yi izgili ma waɗannan mutane kamar yadda suke izgili wa bayinsa? To, amsar da za mu bayar a kan wannan tambaya ita ce siffofi sun kasu kashi uku, siffofi sun kasu kashi uku. Kashi na farko su ne siffofi na kamala, kashi na farko siffofi na kamala, waɗanda babu tawaya tattare da su ko kaɗan, wannan ana kiransu siffofi na kamala. To, irin waɗannan siffofi ana siffanta Allah maɗaukakin sarki da su, siffantawa wanda yake sakakken siffantawa. Misali kamar ilimi, kaga wannan siffa ce ta kamala. To, saboda haka za a siffanta Allah maɗaukakin sarki da siffa na ilimi, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da wannan siffa, kuma ya kira kansa da mai ilimi. Saboda me? Saboda ilimi kamala ce, ilimi kamala ne, ba na kasu ba, kamala ne ba ta waya ba. To, duk wata siffa ta kamala ana jingina wa Allah, ana siffanta Allah da wannan siffa ɗin. Shi yasa idan kana bibiyan nassoshi na Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, za ka ga Allah karan kansa ya siffanta kansa da ilimi, manzansa ya siffanta shi da ilimi. Za ka ga a gurare daban-daban, wa kana Allahu aliman hakima, kaga Allah mai ilimi ne kuma mai hikima. Ya zo a guri daban-daban cikin Alƙur'ani, wanda ya haura gurare guda goma sha wani abu, da Allah maɗaukacin sarki ya kira kansa da mai ilimi, kuma ya siffanta kansa da ilimi, ya ji siffanta daga cikin siffofinsa akwai ilimi. Saboda ilimi kuma na Allah subhanahu wa ta'ala, ilimi ne wanda yake cikakken ilimi, ilimi ne wanda yake kammalallen ilimi, wanda jahilci bai gabace shi ba saɓanin ilimin ɗan adam. Duk wani ɗan adam da ka gan shi a duniya da ilimi, da ba shi da ilimin, daga baya ya samu ilimi. Amma ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba, ilimi ne na tumfil azal. To kaga wannan ya nuna maka cewar ilimin Allah kammalalle ne, cikakke ne. Wallahu akhrajakum
min buquni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
Abin da zai tabbatar maka cewar ilimin dan adam tauyayye ne, nakasashe ne, sabanin ilimin Allah. Allah yana ba mu labari cewa akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah madaukakin sarki ya fidda ku daga cikin iyayenku mata. La ta'lamuna shay'an. Ba ku san komai ba, ka kenan duk wanda aka haife shi ba wanda ake haihuwarsa da ilimi. Duk wanda ake haihuwarsa za a haife shi bai san komai ba, duk abin da za ka ga ya sani a nan duniya bayan haihuwarsa ne daga baya ya koyi. Idan akwai wanda ya cancanci a haife shi da ilimi, ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. San dan cikin halittun Allah ba wanda ya kai shi matsayi gurin, ba wanda ya kai manzon Allah matsayi a gurin Allah. Yana da kima a gurin Allah, shi ne ma yake cewa ana sayyidu waladi Adama, ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adam. Ka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a duk duniya baya shi. Ranar tashin alkiyama tutar godiya tana hannunsa sallallahu alaihi wasallam. Yace duk wani mahaluki da ka sani yana karkashin wannan tutar, annabi Adam da wanda ke kasansa, duk annabawa suna karkashin tutarsa sallallahu alaihi wasallam. Akwai ceto da za a nema ga gurin Allah madaukakin sarki wanda ake kiransa ceto mafi girma, ba wanda zai iya neman wannan ceton sai shi. Ka kenan yana da matsayin da wani bai samu ba cikin ƴaƴan annabi Adam, sawa'un cikin manzanni ko annabawa. To amma tare da haka shi ma ba a haife shi da ilimin ba, a nan duniya ya samu ilimin. Abin da zai tabbatar maka da haka, zuwa kogon Hira da yake yana ibada, gabanin a fara masa wahayi, ai mala'ika Jibrilu ya zo ya same shi, ya ce masa ikra, ya ce masa yi karatu. Me ya ce masa? Ya ce ma ana biƙari, ni ba mai karatu ba ne, saboda bai iya karatu ba, ba a koya masa ba. Mala'ika Jibrilu ya matse shi har sai da ya jigata, ya jikkata, ya wahala, sai ya sake shi, sai ya sake ce masa karo na biyu ikra. Ya ce ma ana biƙari, saboda shi bai san ƙarya ba. Duk maganar da ka ga ya furta a fatan baka, magana cewa haka take. Shi yasa ma ya samu karɓuwa gurin al'ummarsa gabanin a fara masa wahayi, wato mutan Makka ke. Ya ce ma ana biƙari, ni ban iya karatu ba, ni ba mai karatu ba ne. Ya sake matse shi, ya wahala, ya jigata, ya jikkata, ya sake shi, sai aka saukar da ayoyi guda biyar na farkon suratul Alaq. To kaga in akwai wanda za a haife shi da ilimi, annabi ne sallallahu alaihi wasallam. To shi ma ba a haife shi da ilimi ba a nan duniya.
Wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima.
Gashi nan Allah madaukakin sarki ya ce ya saukarwa annabinsa da alkitab, anan shine alqur'ani. Ya ce wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, ya sanar da kai abin da baka sani ba. Ka kenan ilimin dan adam jahilci ya gabace shi, sabanin ilimin Allah tun fil azal haka yake. Sannan kuma har ila yau dan adam iliminsa zai iya haduwa da mantuwa, amma ilimin Allah babu mantuwa ciki, wanda yake nuna maka kamala da cika na ilimin Allah subhanahu wataala. To kaga ana siffanta Allah madaukakin sarki da wannan siffa saboda dukkanta kamala ce. Allah ya san abin da ya faru, ya san abin da zai faru, ya san abin da bai faru ba, inda zai faru, ya za a iya faru, duka Allah madaukakin sarki ya sani. To irin wannan siffa, siffa kammalalliya, siffa ta kamala, ana siffanta Allah madaukakin sarki da ita. Kamar misali irin siffan kudura, iko. Allah yana da iko akan komai. Ikon Allah babu naƙasu tattare da shi, babu gazawa tattare da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan siffa ita ma ana siffanta Allah madaukakin sarki da ita, da ikonsa ne ya halicci bayinsa, da ikonsa yake gudanar da al'amuransu, da ikonsa yake daukar rayukan su, da ikonsa yake rayar da su, ya azurta wasu daga cikin su da ikonsa, wasu ya talauta su da ikonsa, wasu ya ba su mulki da ikonsa, wasu ya bar su a matsayin talakawa, duka wannan da ikonsa, huwa ala kulli shay'in qadir, shi akan komai mai iko. To kaga irin wannan sifa, sifa ce wacce take ta kamala, wacce Allah madaukakin sarki ana siffanta shi da ita. Shi yasa a addu'ar istikhara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, idan mun zo mu ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah ina neman zabin ka da iliminka, tunda Allah ya san wannan abin da bawa yake so ya samu ko ya faru da shi, in alkhairi ne Allah ya sani, in ma sharri ne Allah ya sani. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, idan mun tasan mayin abu mu nemi zabin Ubangiji, saboda shi ya san alkhairi kuma ya san sharri, mu ba mu sani ba. Me yasa? Saboda ilimin sa cikakke ne. Astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, sannan Allah shike da ikon ya zartar da wannan abun, ya sa wannan abun ya auku gare ka. To saboda haka, tunda shike da iko, ka mika wuka da nama gare shi, tunda ya san abun alkhairi ne ko ba alkhairi ba. To in alkhairi ne, kana nema ya tabbatar da shi, ya zartar da shi da ikonsa. To ire-iren waɗannan sifofi suna da yawa, waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kansa da su cikin Alƙur'ani, ko kuma manzansa ya siffanta shi da su. To irin waɗannan siffofi ana siffanta Allah maɗaukakin sarki da su, su ne siffofi wanda babu na ƙasa tattare da su, siffofi waɗanda suke, akwai siffofi wanda su tawaya ne, siffofi na naƙasu, siffofi na tawaya. To irin waɗannan siffofi ba a siffanta Allah maɗaukakin sarki da su, irin waɗannan siffofi ba a siffanta Allah maɗaukakin sarki da su. Shi yasa zaka gani a cikin Alƙur'ani Allah ya kore wa kansa irin waɗannan siffofi, manzansa shi ma ya kore masa irin waɗannan siffofi. Misali kamar siffar bacci, kaga siffar bacci siffa ce ta naƙasa, tunda mu naƙasassu ne, tauyayyu, dole za mu gaji, in mun gaji dole za mu buƙaci bacci. To Allah kuma baya bacci, saboda mai siffar bacci siffa ce ta naƙasa, Allah kuma duk wata siffa ta naƙasa ya tsarkaka daga siffanta da ita. Shi yasa yace la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, jangadi baya kama shi balle bacci. Me yasa? Saboda siffa ce ta naƙasa. Sa'annan kuma daga ciki akwai zalunci, kaga siffar zalunci siffa ce ta naƙasa, naƙasashiya ce, Allah baya siffantuwa da wannan siffar. Halittunsa sukan siffanta da ita, amma Allah baya siffantuwa da siffar zalunci. Hakanan kuma akwai siffar mutuwa, Allah baya siffantuwa da wannan siffa, saboda siffar mutuwa siffa ce ta naƙasu, siffa ce ta naƙasa, Allah baya siffantuwa da irin wannan siffa. Sannan daga cikin siffofi na naƙasa akwai siffa na gazawa, siffa na kasawa. To duk waɗannan siffofi Allah maɗaukakin sarki baya siffantuwa da su, dalilai da dama suna nan a cikin Alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya kore wa kansa siffantuwa da irin waɗannan siffofi. Yace wa tawakkala 'alal hayy,
wa tawakkala 'alal hayy allazi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabira.
Wannan ayar Allah ya kore wa kansa mutuwa, saboda mutuwa na kansu ne, Allah kuma duk wata siffa ta na kansu baya siffanta da ita. Allah ya ce wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamutu, ka dogara da rayayyen da baya mutuwa, shine Allah subhanahu wataala. Duk wata halitta da ka sani za ta mutu, amma banda Allah maɗaukakin sarki. Kullu man 'alaiha,
kullu man 'alaiha fan, ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
wata halitta da take kai kawo a ban kasa ko take sama, sawa'un mala'iku ne, aljanu ne, mutane ne, tsuntsaye ne, dabbobi ne, kwari ne, duk za su gushe, ma'ana duk za su mutu. Waye zai saura? Allah maɗaukakin sarki, shi kadai zai saura. Shi yasa ya ce wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamut, ka dogara da rayayyen da baya mutuwa. Wasabbih bihamdi, kuma kai tasbihi tare da gode masa. Sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya kore wa kansa zalunci, ذلك بما قدمت أيديكم
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
akan ya faru ne saboda mugunyar ayyukan ma'ana ku kuka jawo wa kawunan wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid kuma dalle Allah madaukakin sarki ba mai zaluntan bawansa bane saboda Allah baya zalunci sifar zalunci ta koru daga Allah saboda sifa ce ta tana kasa sai kuma a karshe awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhu
wani na cikin suratul rum ko suratul fusajir ko
dafiya
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أكثر منهم وأشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات وما في الأرض إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا
anan gurin Allah madaukakin sarki ya kore wa kansa gazawa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard Allah madaukakin sarki bai kasance yana gagara aikata wani abu ba a sammai ne ko kuma a kasai innahu kana aliman qadira lallai shi mai ilimi ne kuma mai iko wajen aikata komai da komai saboda haka duk wata siffa da take tattare da naqasu Allah madaukakin sarki ba a siffanta shi da ita to sai kashi na uku dama mun ce siffofi sun kasu kashi na farko mun yi bayanin su sune siffofin da kamala ne babu naqasu tattare da su wannan ana siffanta Allah da su kamar yadda ya siffanta kansa da su manzansa ya siffanta shi da su akwai kuma siffofi na naqasu wannan ba a siffanta Allah madaukakin sarki da su sune kaman bacci kaman zalunci kaman mutuwa kaman gazawa wannan kwata-kwata ba a siffanta Allah madaukakin sarki da su to sai kashi na uku na siffofi akwai siffofin da wani lokaci za su iya zama kamala wani lokaci za su zama naqasu gargwadon yanda aka kawo su wani lokaci za su zama kamala wani lokaci za su zama naqasu to irin waɗannan kai tsaye ba za a siffanta Allah da su ba sai dai a inda za su zama kamala za a siffanta Allah da su a inda za su zama naqasu ba a siffanta Allah da su irin waɗannan siffofi kamar wanda aka kawo mana a wannan ayar cewa Allahu yastahzi'u bihim Allah shi ma yana musu izgili yanzu mutumin da zai zo ya maka izgili a matsayinsa na makiyinka idan ka rama a addini baka yi laifi ba amma wanda zai zo yayi izgili ba tare da an masa ba wannan yayi laifi a shari'a kenan yanzu kai izgili ma wani wannan tawaya ne amma idan aka maka izgili karama wannan ba tawaya bane kamala ce wa in aqabtum
wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم
وجزاء
سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله
نعم ودنا آيوي دا أتكرن تامنا إذا ممكن لزامك abinda Allah madaukakin sarki yake bayani cikin su shine idan an yi maka in ka tashi ramawa to karama gurgudun yanda aka maka mutun ya cutar da kai ya maka izgili to in ka tashi rama kamar yadda ya maka yi masa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna ayi mummuna irin ta amma inda mutun zai yi hakuri yayi afuwa hakan shi yafi To waɗannan ayoyi duk abin da suke fitowa da shi kenan. To shine malamai suka ce yanzu idan abokin gabanka ko makiyinka ya maka makirci, karama makircin da ya maka wannan ba laifi bane, jarinta ce. To in jarinta ce, kenan a wannan gabar za a iya siffanta Allah madaukakin sarki da siffa irin wannan, saboda Allah babu naƙasu tare da shi ta ɓangaren gazawa. Allah bai gaza ba wajen kowane abu da zai aiwatar cikin bayinsa. To shi yasa a nan gurin Allah madaukakin sarki ya ce Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allah madaukakin sarki yana musu izgili kamar yadda suke izgili wa bayinsa na kware, kenan Allah yana rama musu, saboda Allah babu wani abu da ya gagare shi, bayinsa ne yana da iko a kansu. Saboda haka yanzu in sun yi wa bayinsa na kware, Allah zai mayar musu da martani. To sai suka ce a wannan gabar za a siffanta Allah madaukakin sarki da siffar amma a inda mai da martani ne, amma a ibtida'an a ce Allah ya yi izgili ba a siffanta Allah da wannan. Sai dai in an yi Allah ya mai da martani, to a nan haka yana faruwa a cikin gurare da dama. Allah madaukakin sarki ya tabbatar da haka يخادعون الله
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون
نسوا الله فنسيهم ثم انتهى الله الله ما سيمن تهدس يخادعون الله وهو خادعهم. To haka kuma innama nahnu mustazi'un Allahu yastahzi'u bihim. To a irin waɗannan gurare idan abokin gaba yayi sai a mayar masa da martani. Mayar masa da martani ba zai zama abun kushewa ba, amma shi dai nasa zai zama abun kushewa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-harbu khada'atun ko khuda'atun ko khida'atun. Shi yaki da ka gani dan yaudara ne, kenan zaka iya yaudaran abokin gabanka a filin daga kai nasara a kansa. To a irin wannan inda ya shafi abokin gaba, ya shafi kafiri, ya shafi munafiki, suka yi ka mayar musu da martani, martaninka da ka mayar ba za a ɗauke shi a babin na ƙasu ba. To shi yasa Allah madaukakin sarki a wannan gabar za a siffanta shi da siffa irin wannan. Shi yasa Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah madaukakin sarki shi ma yana musu izgili kamar yadda suke izgili wa bayinsa. To yaya Allah yake mai da martani a yayin da aka yi izgili wa bayinsa? Ta wace sura, ta wace fiska? Tunda su izgilinsu da suke yi wa muminai, za su zo suna dariya wa muminai, muminai sun ɗauka cewa su ma muminai ne irinsu, alhali ba haka ba ne. To wane irin ramuwa Allah yake yi wa bayinsa bisa izgilin da ake musu? Malamai suka ce ramuwar guda biyu ce. Akwai ramuwar da Allah zai yi wa bayinsa daga gurin muminan nan, daga gurin munafukan nan da suke izgili wa muminai a duniya, akwai kuma ramuwar da Allah madaukakin sarki zai yi wa bayinsa a lahira. A duniya da Allah madaukakin sarki ya hukunta, ya ba da umarni, ya zartar cewa a musu mu'amala irin ta muminai. Idan suka zo za a musu mu'amala ta muminai, a ɗauke su a matsayin muminai duk da an san cewa ba mumunan ba ne. Sai sun shantake, sun bararraje, sun nitsu, sun samu kwanciyar hankali cewar su kan sun tsira, sun hau tudun mun tsira, in sun shiga kabari sai su je su a rami. Kaga kenan yanda suka yi izgili wa muminai, suna ta ganin kamar sun gama da su, sun loba su. To su ma anan an loba su fa, saboda an musu mu'amala irin ta muminai. Sun dauka cewa mu'amalar da aka musu a duniya, ai in an je kabari ma irin ta za a musu, in an je ranar gobe kiyama ma irin ta za a musu, suna shiga kabari sai su ji su a ruwa. To anan ne za su fahimci cewar izgilin da suka yi ta yi wa bayin Allah a duniya gashi fa an rama musu yanzu. Saboda su ma a duniyan an nuna musu cewa a je a haka, an ɗauke ku a matsayin muminai, ba za a taɓa jininku ba, ba za a taɓa dukiyarku ba, za a ba ku amana, za a ba ku aminci. Sun sadaukar, sun bararraje, sun samu nitsuwa cewa su kan sun hau tudun mun tsira, sun tsallaka kwatsam suna mutuwa sai su ga abin ashe ba haka ba. To wannan shine martanin da Allah yake mayar musu ta fuskar izgilin da suke yi wa muminai. Su ma sai a musu kaman jan rai, a jaransu su sakankance, su mika wuya, daga baya sai su fahimci cewa ba haka ba ne. Wannan malamai suka ce a duniya. A lahira kuma idan suka tashi daga cikin kaburburansu, muminai ma suka tashi daga cikin kaburburansu, tunda a nan duniya suna tare da muminai, tare za su yi sallah da muminai, tare za su yi azumi da muminai, tare za su fita yaƙi da muminai, to ranar gobe kiyama duk sai a tada su tare da muminai. Mumini kuma a lokacin da zai fito daga cikin kabarinsa, zai fito ne da haskensa, yawma taral mu'minina.
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء الحق وغركم بالله الغرور.
Waɗannan ayoyi da aka karanta mana, bayanin da suke fito da shi shine a yayin da mumini ya tashi daga cikin kabarinsa, zaka ga nur haskensa yana kai kawo a gabansa, taral mu'minina wal mu'minat, zaka ga muminai maza da muminai mata, yas'anuruhum baina aidihim, haskensu na kai kawo a gabansu, wa bi aimanihim da bangaransu na dama, bushrakumul yawm, kukan yau ana muku bushara muminai maza da mata, Allah ya sanya mu cikin su, Allah madaukakin sarki da kansa yake musu albishir, bushrakumul yawm jannatin tajri min tahtiha al-anhar, aljanna ne ba ɗaya ba, ga sunan da yawa wanda ƙoramu suna gudana ƙarƙashin aljannar waɗanda aka tanadar muku. To kaga muminai maza da muminai mata sun tashi suna tafi a cikin haskensu, Allah ya musu bishara. To munafukai a yayin da suka taso daga cikin kaburburansu, wannan haske na muminai ɗin zai haska sai su ji daɗi su ce a shikenan, dama fa a duniya dama muna tare, yanzu ma bari mu ci gaba da tafiya tare da su. To a nan kuma sai a zo da ƙatuwar katanga, sai a sanya a raba tsakaninsu, muminan za su tafi su yi nisa su bar munafukan, sai munafukan su ƙwala wa muminan kira, shine yauma yaqulul munafiquna والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم, مؤمنين sun taso da hasken su, munafukai kuma tunda su ba su da haske, amma ga hasken mu'minai nan suna gani da shi, to sai mu'minan suna tafiya, tafiyar su ta fita munafukan har su musu nisa, idan suka musu nisa sai ya zamanto munafukai sun fara samun kansu a cikin duhu, sai su ƙwala kira wa muminai, unzuruna naktabis min nurikum, ku jira mu mana mu samu daga haskenku, ai dama da hasken naku muke gani. Sai Allah ya ce musu irji'u wara'akum, ai kun bar haskenku a baya, ku koma baya, falta misu nura, ku je ku nemo haske, aka ce shine ramukan da Allah zai yi wa muminai na izgilin da suke musu a nan duniya, sun taso suna ganin haske suna jin daɗi, sai su nemi haske su rasa, muminai sun yi nisa sun bar su, sai su ƙwala wa muminai kira da Allah, ku jira mu samu haskenku, sai Allah ya ce a ku koma baya, kun bar haskenku a baya. To a nan fa za su fahimci cewa ashe a duniya da ake ta musu kara ake ɗaukansu a matsayin muminai, ashe ba haka bane abun yake, yanzu za su fahimci al'amarin. To wannan shine ramukan da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa bayansa muminai da munafukai suke musu izgi, su ma sun taso suna ganin haske, kwatsam sai su nemi haske sai su rasa, kai daga ƙarshe ma fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma, wa zahiruhu min kibali al'azab, sai azo da katotuwar katanga a raba tsakanin su da mu'minan nan. Su da mu'minan nan sun yi gwankwana na har abada, ba za su ƙara ganin su ba a duniya, suna tare da su, suna musu izgili, amma yanzu kuma sun musu wuya har da kafafuwa. Sai azo a buga katotuwar katanga tsakanin su da mu'minai, ta cikin katangar rahama, kamar ka dauka AC, kaga ta ciki yana kunshe da sanyi, yana sanya guri, amma ta waje kuma yana bada dumi da zafi. To haka su ma za su samu kansu tare da wannan katangar. Ta wajen katangar na bada tiriri da zafi, ta cikin katangar kuma na bada sanyi ba mai cutarwa ba, sanyi na ni'ima. Ta nan ne kuma mu'minan suke, su kuma munafukan suna ta nan. To wannan shine ramukan da Allah madaukakin sarki zai yi wa mu'minai bisa izgili da munafukan nan suke musu a nan duniya. To akwai wani ramuko da shi kuma sai sun shiga cikin wutan jahannama, a nan shi ma Allah zai sake daddada shi. Kaga ramukan sun zama ta bangarori guda uku a duniya, idan sun fito da kabarinsu, sannan idan sun shiga cikin wuta, kamar yadda Imamul Qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, Abu Abdullah Al-Qurtubi cikin littafinsa Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, yace idan ƴan wuta sun shiga wuta, riwaya ce ta Ibn Abbas, Ibn Abbas yake bada labari, Al-Qurtubi ya hakaito mana riwayar Ibn Abbas cewa in ƴan wuta sun shiga wuta, ƴan aljanna sun shiga aljanna, sai a bude aljanna wa munafukai, munafukai sun shiga uku, Allah ya cire mu daga cikin su, yasa babu munafiki a cikin. Sai a bude wa munafukai gidan aljanna, sai su hango gidan aljanna suna ta murna. Za su hango mu'minan da suke tare da su a nan duniya, suke musu izgili, suke yaudara su. Za su hango su cikin aljanna, Allah ya sa mu cikin mu'minai. Suna zaune a gadajen su, suna shakatawa, suna watayawa. Sai su taho a guje, tunda ai a duniya suna tare da su, sai su taho a guje, za su fita daga wuta su je su shiga aljanna, sai ai kirif, sai a rufe. Mu'minai sai su yi ta musu dariya, tunda su ma a nan duniya suna ta dariya wa mu'minai. In sun koma sun kebe da shaidaninsu, sai su yi ta dariya wa mu'minai, suna ɗaukan mu'minan wawaye. To sai ai maza, sai a rufe kofa, ana rufe kofa sai mu'minai su yi ta musu dariya. Shine faɗin Allah maɗaukakin sarki,
innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yatafamazun wa idza qalu ila amlihim qalu fakihin فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
Allah madaukakin sarki yace falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun, yau mu'minai za su yi dariya wa kafirai. A lokacin da munafukan nan suka tauda gudu za su je su shiga aljanna, sai ai kirif, a rufe kofar aljanna, sai su daina ganinta, su ci gaba da zaman su a wuta. To sai mu'minai su yi ta musu dariya, fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun, a yau mu'minai za su yi ta dariya wa kafirai. Alal araiki yanzuruna, mu'minan nan suna cikin aljanna, suna kan gadajen su na aljanna, suna watayawa, suna annashuwa, suna jin daɗi, suna kallon duk abin da ke kai kawo. Alal araiki yanzuruna, suna hango munafukan kai a cikin wuta, suna ɗanɗana azaba. Allah ya tseratar da mu. Abubuwan da muka karanta da suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe, Allah gafarta mana. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka, wannan karatu da muka yi Allah ya karɓa daga gare mu, Allah ya sanya shi cikin jinsin kyawawan ayyukanmu, Allah ya datar da mu da datarwansa, Allah ya sa muna cikin ƴantattun wannan wata, Allah ya sa karatun nan ya zama hujja gare mu ranar gobe kiyama, ya amfanar da mu da karatun duniya da lahira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cika ba.